deuxième partie, la partie la plus importante. C'est dans un instant, je vous dis comme d'hab. God bless. Peace, Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau Alhamis 25 ga watan Yuni shekarar 2020. Sarki Lahashin Gumel Letare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin ka muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa Allah ya yi wa tsohon gwamnan jihar Oyo Isiaka Ajimo rasuwa. Haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da ma'aikatan agaji 10 a jamhuriyar Nijar. A bangaren siyasa kuma za ku ji cewa sabon shugaban kwamitin riko na APC ya shiga ofis bayan taron majalisar koli. Muna ɗauke da rahoto na musamman kan yadda matsalar yin garkuwa da mutane ke ci gaba da kamari a Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da wannan lokaci. Ga cikakkun labaran duniya. Jihar New York da ke arewa maso gabashin Amurka, wacce ta fi fama da annobar coronavirus daga farko, ta buƙaci a killace baki daga jihohi 8 na tsawon makonni 2. A sanarwar da ta fito a jiya Laraba, gwamnan jihar Andrew Cuomo ya ce wannan doka ta shafi mazauna Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas da Utah, inda duk suka bayyana samun ƙaruwar sabbin kamuwa da cutar cikin 'yan makonnin nan. A wata ganawar da suka yi ta yanar gizo, Cuomo tare da sauran gwamnoni 'yan Democrat Ned Lamont da Phil Murphy na jihohin makwabta Connecticut da New Jersey su ma sun dau matakan killacewa kamar New York. An yi shelar matakin killacewar na jihohin uku ne a daidai ranar da Amurka ta bayyana samun sabbin kamuwa da cutar COVID-19 sama da 36,000, alƙaluman kamuwa da cutar mafi yawa cikin wuni guda bayan watan Afrilu. Mafi girman alƙaluman sabbin kamuwar sun kasance a sassan faɗin ƙasar, kama daga Florida a yankin kudu maso gabashi zuwa kudu maso yammaci da suka hada da Arizona da Texas har zuwa abin da ya kai California. Jihohi da dama sun bayyana alƙaluma mafi yawa na waɗanda aka kwantar a asibiti tun farkon annobar a Maris, ciki har da Texas da ta samu sama da sabbin kamuwa 5,000 tare da kwantar da sama da 4,000 a asibiti. Sai California da ta bayyana sabbin kamuwa da cutar 7,000. Hauhawar sabbin kamuwar a California ya sanya hukumar ta fara kamfanin wurin wasan yara na Disneyland ta dakatar da shirye-shiryen harkokin ranar 17 ga watan Yuli na bikin zagayowar shekaru 65 da buɗe Disneyland. Amurka ce ke kan gaba a duniya da yawan masu kamuwa da cutar miliyan 2.3, wato kashi 1 cikin 4 na adadin waɗanda suka kamu da cutar gaba ɗaya. Kana kusan mace-mace 122,000 a yau Alhamis, bisa ga alƙaluman cibiyar nazarin cutar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins. Annobar coronavirus ta tilastawa 'yan jam'iyyar Democrat na Amurka ɗaukar babban matakin mai da dukkanin manyan tarukan ta yanar gizo. Kwamitin shirya manyan tarukan jam'iyyar Democrat na ƙasa a jiya Laraba ya bayyana ɗaukar wannan matakin. Kana ya bayyana cewa za a sanar da wakilai a jihohi su zauna a gidajensu, inda birnin Milwaukee ne zai ci gaba da kasancewa cibiyar tarukan hudu daga inda za a watsa tarukan kai tsaye. Sai dai kuma garuruwan da ke kewaye da birnin su ma za su taka rawar gani. Manajan kamfen ɗin tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, Jen O'Malley Dillon, ya ce har yanzu Biden yana da niyyar amincewa da zaɓensa a matsayin ɗan takarar jam'iyyarsa a Milwaukee. Ta kafar sadarwar yanar gizo ne za a aiwatar da akasarin hidimomin taron jam'iyyar, wanda jami'ai da ke fitowa daga sassa daban-daban na ƙasar za su yi a wurin manyan tarukan. Kwamitin manyan tarukan jam'iyyar Democrat ya sake nanata ƙudurinsa na gudanar da babban taron ta yadda zai kare lafiyar al'umma a lokaci ɗaya kuma ya sauya tunanin wakilai da jama'a masu kallo. Mashawarcin shugaban Amurka Donald Trump akan harkokin tsaro ya ce China na kokarin maida duniya yadda take so, da yake jawabi a jiya Laraba a wani taro da jagororin harkokin kasuwanci wanda ya gudana a Phoenix dake Arizona. O'Brien ya ce mahukuntan Amurka sun yi tunanin cewa yayin da tattalin arzikin China yake bunƙasa, jam'iyyar ta communist zata sauya tsarin ta zuwa demokradiyya, a lokaci ɗaya kuma hukumomin Beijing za su rage take haƙƙin da take yi. O'Brien ya ce China ta kaddamar da wani yunkuri na sauya tunanin jama'a a Amurka ta amfani da kafar radio inda sama da burane dozin suke sauraron farfagandan da ke fitowa daga Beijing. Wani misali da ya bayar shine labarin da China ta yada cewa Amurka ce tushen annobar coronavirus da aka gano a Wuhan a ƙarshen shekarar bara. O'Brien ya sake bada misali da yunkurin China na satar bayanan miliyoyin ma'aikatan Amurka ta hanyar kutsawa rumbun bayanan cibiyoyin kamfanonin tattara bayanan kudaden mutane, bayanan inshorar lafiya da na otel-otel. Ya kara da cewa jam'iyyar Communist ta China so take ta san komai game da ku. Shugaban Senegal Macky Sall ya killace kansa a matsayin kandagarki bayan da ya yi mu'amala da wani da aka gano yana dauke da kwayar cutar COVID-19. Wata sanarwar da ofishin shugaban ya fitar da maraicin jiya Laraba ta ce duk da cewa sakamakon gwajin Sall ya nuna baya dauke da cutar, bisa shawarwarin likitoci zai killace kansa na tsawon kwanaki 15. Hakanan wata lauya a Senegal Liyaya Diallo wacce ta bayyana a jiya Laraba cewa sakamakon gwajinta ya nuna tana dauke da cutar, ta bukaci jama'a da su dau matakai kamar irin su bayar da tazara domin gudun kamuwa da cutar da kuma yada ta. Zuwa yanzu Senegal ta bayyana cewa mutum 6,000 ne suka kamu da cutar, kana 93 kuma suka mutu sakamakon cutar. Kasuwannin hannayen jari na duniya dai ba yabo ba fallasa a yau Alhamis, inda Asia ta tafka babban asara a farkon kasuwanci a sakamakon yadda annobar cutar coronavirus ta daɗe baraza na duniya. Kamfanin S&P da ASX da ke Sydney ya fitafka asara a yankin, inda ya yi kasa da kashi 2.5. Kana kamfanin Japan Nikki ya yi asarar kashi 1.2 cikin 100 a yau. Hannayen jarin kamfanin Hong Kong Hang Seng ya yi kasa da 5 cikin 100, yayin da kamfanin Shanghai Composite kuma ya cirra da 3 cikin 100. Hannayen jarin Kospi da ke Seoul ya yi asarar maki 2.2 cikin 100. Sensex da ke Taiwan kuma ya cirra da 4 cikin 100. Sensex da ke Mumbai yana tarawa da ranar kasuwanci. Al'amura sun fi daɗi a Turai, inda FTSE da ke London ya cirra da maki 2.2 cikin 100, CAC 40 da ke Paris ya cirra da maki 4 cikin 100, kana hannayen jarin DAX da ke Frankfurt ya haura da kashi 1 cikin 100. Kasuwannin mai a yau Alhamis sun faɗi. Ana saida ɗanyen man Amurka akan farashin dalar Amurka 37.79 kowace ganga.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, Allah ya yi wa tsohon gwamnan jihar Oyo Isiaka a Ajimobi rasuwa. Kamar yadda za ku ji daga wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal.
A yau Alhamis ne Allah ya yi wa tsohon gwamnan jihar Oyo Isiaka Abiola Ajimobi rasuwa. Tsohon gwamna Abiola Ajimobi ya rasu ne a wata asibiti da ke birnin Lagos, inda ya yi jinyar cutar mashako waton coronavirus, kuma ya mutu a sanadiyar wannan cuta ta coronavirus. Tsohon gwamna Ajimobi dai ya mutu ne yana da shekaru 70 a duniya. Abiola Ajimobi shi ne na farko da ya kafa tarihi a jihar Oyo, inda ya yi mulkin wa'adi biyu yana gwamna a jihar Oyo. Kana ya mutu ne a lokacin da ake ja'inja da shi na zama mukaddashin shugaban jam'iyyar APC na kasa. To ko me jama'ar jihar Oyo za su ce a game da mutuwar sa? Ga ra'ayin wasu mazauna jihar Oyo.
Sunana Bola Akebode Akile.
Ya ka ji da mutuwar tsohon gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi?
To mutuwan shi kam sai da muke ji amma dai abun bai yi mu dadi ba, amma dai dole ne don da dai shi ne Allah ne, kuma ba wanda ba sai mutu ba, amma dai tun yana nan da rai da lafiya shi yayi abubuwa da yawa inda dai ba sa manta da shi ba.
Kamar da me ne kake tunawa da shi tsohon gwamnati Ajimobi da yayi a lokacin rayuwarsa?
To gazan dai lokacin rayuwarsa bai so fitina, bai so kuma jamijaka, kuma akwai kwance hankali gare shi, amma dai sai da muka ji haka nan to ba abun da sa yi, bismillah abun da Allah ya yi ba abun da za yi, amma dai jama'a ne mai kyau, yana taro da jama'a mai kyau kuma yana da hankali, akwai harkoki da yawa ma inda dai ba za mu manta da shi ba har abada.
Sunana Abubakar Jakolo Dakin Gari, mazauni Ibadan.
Yaya ka ji da mutuwar tsohon gwamnan jihar Oyo Isiaka Abiola Ajimobi?
Gaskiya ban ji daɗi ba, saboda shi bai da nuna kabilanci lokacin da yake gwamna da Hausawan arewa da na kudu da na kowa zaman lahiya, da shi da Yoruba babu tashin hankali. Mun samu zaman lahiya lokacin mulkinsa. Gaskiya ban ji daɗi ba.
da a ce ka fadi wani abu guda daya da Ajimo bai bari a ƙasa kafin rasuwar sa, me zaka fadi?
To gaskiya dai ya bar zaman lahiya. Baya ga haka nan Oyo State Hausawanmu da ke zaune nan kudanci da su da Yoruba gaskiya lokacin mulkin Ajimo babu tashin hankali. Baya ga haka Allah ya mai gafara.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, a jamhuriyar Nijar wasu 'yan bindiga sun sace ma'aikatan agaji kimanin goma haɗe da wasu motoci guda biyu da yammacin jiya Laraba a daidai lokacin da suke aika rijistar mutanen da suka cancanci samun tallafi daga hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da abinci a wani ƙauyen da'irar Makalondi iyaka da Burkina Faso da yake yi wa Sulaimani Barma ƙarin bayani ta wayar tarho. Ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Umar Suleiman ya ce har yanzu ba su ji ɗuriyar waɗannan ma'aikata ba.
Abinda muke yi mun waje ina ne ke da matsala ta harkar abincin a je a duba a yi tankafa da rai ta fita sun ga muna cikin lokacin da sai an ka ce mata damuna ta kama to rumbuya nisa akwai rubutu da ake yi da an yi rubutu a yi hira akwai kwamiti kwamuta da ake sawa kwamuta da ake sawa kama da mai gari da wani sun ka kai komi da komi suka kan jama'a yanzu kamar cikin rubutun ne ake. Ana tantabe daga rayu ne cikin mutanen da ya kamata a ɗauka kowane gari akwai arzikin mutanen da su masu hannu da su masu ba da taimakon ake hada yawan mutane a ba su.
Su mutum nawa ne aka tafi da su?
Suna kai kama mutum goma.
Duka 'yan Nijar ne?
Duka 'yan Nijar ne, babu tantabe waje duka 'yan Nijar.
Kamar wajen ina aka nufa da su?
Su dai na yi da haka suka ɗauke su daga nan da sai Bangu. Ina ji sun can wajen dubu ya ci da biyar nan sai dajin wajen su bonin nan ne ina ji da inda ma daga nan wajen da sun ka ɗauke su hanyar wajen su ture kin nan wajen su abin da ya zama daga wajen samira kin nan don ne bayan su
ku daga lokacin da aka tafi da su kawo yanzu ba ku ji ɗuriyar su ba ko wani ya kira ku daga cikin su cewar ga inda suke ko kuma ga halin da suke ciki?
Wallahi ga halin yanzu dai babu wanda muka samu kiran su. Kuma lokacin ma duka da aka yi abin akwai kura da ya neman ya kira kuma da kasan da yake harkokin mutanen nan su kare su a hankali babu wanda ya kira mu su kuma abokan ta yin nasu wani tafiya da su kuma babu wanda ya kira mu musan musamman ya suke bukata musan wata hanya za mu ɗauka a tantan na hanyar zuwa babu wanda ya kira muna zira da wanda suka kai da su. Ban san ko sa ne ba muna hatan za su agarce sako mana su zuwa da cewa ne cikin su baya.
Kun sanar da hukumomi cewa ga halin da ma'aikatan ku suka tsinci kansu?
Eh to inda mutanen mu za su tsaya ba yiwa a tashi a cikin gaji baran maran sai an bi ta hannun hukuma an kwatanta mai ga ekip daga za mu tsaya wuri ta ga aiki.
Yankin nan na Tilibiri dama an jima da hukumomi suka bayyana cewa duk kungiyar da za ta ko kuma duk wanda yake kokarin zagaye yankin musamman da kungiyoyin agaji to ya kamata su nemi escort. Ya aka yi mutanen ku samu rakiyar jami'an tsaro ba?
Ya san mu ne ke shiga daji ko ba gaskiya ba. Ya zamanto mayawancin mu duka in muna biye da tsoro mun shiga cikin matsala ko ba gaskiya ba. Amma shi iko ne in ka ta inda dole ne da amince da ta mutane dan ne gwamnati ta yi zancen amma da kungiyoyi wanda masu zaman kansu da na cikin gida da na waje ba su jin tsoro in suna su kaɗai kamar ma in suna rake da su zuwa da mutane tsoro ya kama su.
Umar Sula kenan a tattauna wasu da Sulaimun Barma. To idan muka koma Najeriya kuwa, sabon shugaban kwamitin riko na APC Mema Labuni ya shiga ofis bayan taron majalisar koli. Nasir Adam Elika gare ka.
It must be made a resolution of the party which must be effectively enforced with dire consequences for members who choose to ignore the directive.
Gobar ya gargadi duk waɗanda za su yi turjiya a matakan rushe shugabannin APC da nada sabon kwamitin riko da cewa za su fuskanci ladabtarwa. Tun farko shugaba Buhari da ya halarci taron majalisar koli na jam'iyyar daga fadar Aso Rock da Victor Biyadun Gayeta ya ɗau matakin rushe shugabannin gudanarwa na jam'iyyar da ta auka rikicin shugabanci da ƙarawa da umarnin janye dukkan ƙararraki daga kotu. Duk da haka shugaban ya amince da zaben ɗan takarar jam'iyyar a zaben jihar Ido Fasto Eze Iyamu. Yanzu dai tsohon sakataren jam'iyyar gwamnan Yobe Maima Labuni ne zai riƙe ragamar jam'iyyar na tsawon wata shida da shirya zaben sabbin shugabanni. Mai Malabu ne ya yi wa ƴan jam'iyyar albishir ɗin gyara da yayi faruwan kwantar da kura.
Saboda yau na san duk wani ɗan jam'iyyar APC yana jin daɗin yadda shugaban ƙasa ya sa baki akan wannan rigingimu na cikin gida, musamman ma da yace dukkan ƙarace-ƙarace da aka sa a kotuna a tsakanin membobin jam'iyya da jam'iyya aje a janye, kuma aka rusa kwamitin gudanarwa na jam'iyya ɗin. Aka kafa wannan kwamiti na riko wanda wannan haƙƙi yana kansu, kuma aka ba su cikakken hurumi na yadda za su tafi da wannan jam'iyya har a kai ga zaɓen, duk da wasu shugabanni da za su riƙe jam'iyya. Wannan ba ƙaramin nasara ba ne ga dukkan ɗan jam'iyyar APC a ko'ina yake a Najeriya.
Su waɗannan 'yan kwamitin gudanarwa watakila za su ce kai idan Allah ka duba sun kore mu gaba ɗaya fa waɗannan daga wannan shugabancin, su kuma ya za ka tinkare su?
Na san su kansu ƴaƴan jam'iyya ne, shugabanni ne, sun ba da nasu gudunmawa, amma su ma kansu a lokacin da suke rike da wannan mukaman ba daɗin rigingimun suke ji ba, suna duba hanyar yadda za su yi su gyara ne. Gyaran kuma sun yi iya ƙoƙarin su ga yadda za su iya bayu suka yi gyaran ba ne. So amma yanzu da shugaban ƙasa ya sa baki, kuma kwamitin koli ta zauna, su ma suna tare da jam'iyya, kuma su ma suna farin ciki da dukkan abin da zai kawo zaman lafiya da cigaban jam'iyya a halin da ake ciki yanzu.
Shin za su amince da janye shari'a daga kotu? Alhaji Sani gwamna daga jihar Zamfara na ɗaya daga cikin waɗanda suka shigar da ƙarar da ta kai ga dakatar da Washemole.
Ai dama umarni ne daga su NEC, sun riga sun ba da umarnin cewa duk wani kes da a kotu a yau zuwa yanzu, kuma mu dama masu biyayya ne ga shugabanni, dama abin da ya samu kai wannan don a yi gyara. Kuma alhamdulillah an ɗauko matakan gyara wanda yake shi zai dorar da wannan jam'iyya. In ka dubi inda an ka fito, ba ta da shugabanci na gari. To alhamdulillah yanzu wannan tsari da shi shugaban ƙasa ya ɗauko, martabar jam'iyyar APC za ta dawo a cikin wannan ƙasa.
Daidai lokacin da shugaba Buhari yake ɗaukar matakin, Allah ya karɓi rayuwar muƙaddashin shugaban jam'iyyar mai goyon bayan akasarin shugabannin gudanarwa, Sanata Abiola Ajimobi, bayan fama da jinya. Nasura da Malika Yamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Nasiru Adamele Kaya, baya ga har-haren 'yan bindiga a wasu sassan jihohin Arewa, yanzu haka wata matsalar da ke damun jama'a ita ce garkuwa da jama'a, lamarin da ke hana jama'a barci musamman a Arewa maso gabashin Najeriya. Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana da wannan rahoton nan musamman.
Duk da sanin cewa garkuwa da jama'a babban laifi ne a Najeriya, amma sannu a hankali wannan mummunar ɗabi'ar ta zama tamkar wata sana'a da ke jan hankalin matasa, ciki ma har da mata, saboda irin maƙudan kuɗaɗen da ake samu. Kuma abin takeici, wannan matsalar yanzu na hana jama'a bacci a wasu sassan arewacin Najeriya.
Kawai kinafa sai su kun su ɗauki wannan yau su ɗauki wannan jibi su ɗauki. Yanzu haka karfe 8:33 ya zo, in ka ji da bindiga ke tashi a garin sun ɗauki wani.
Sun je suna neman ku kidnapping mai nasu watadi ne. Ba su same shi ba sai sun shiga vicinity kidnapping. Wasu staff na NATO ne sun kama police da.
Sautari dai, wannan ke garkuwan kan samu bayanansu ne daga nan kusa da waɗanda za a kawo hari, kamar yadda ya faru a jihar Taraba, inda cikin waɗanda aka kama suna garkuwan har da ma waɗanda aka sani a gari.
Yanzu dai Allah ya fallasa mana waɗannan mutane, an kama biyu daga ciki, kuma sun nuna inda suka kai wancan wanda suka kama shi. Dan banza da ƴan sanda an tafi jeje wurin ne. Sai Allah ya tona mana asiri su ga insha Allah tun da an kama biyu daga ciki. Ƴan gari ma ƴan gari.
Har da hannun ƴan gari.
Ƴan gari sosai, sanannu ma ƴaƴan cikin gari wanda ake so a garin ma.
Masana da masu fashin baki kan danganta tabarbarewar tsaro, shakulatin ɓangare da kuma rashin tarbiyya daga iyaye, da kuma neman azurta kai rana guda da cashi ke saka jama'a musamman ma matasa shiga wannan mummunan sana'a ta garkuwa da jama'a. Dr. Kabir Adamu, wani masanin harkokin tsaro a Najeriya, ya koyi ƙarin haske da cewa
a ilimi na kimiyyar laifuka, wato abin da ake ce mai criminology, abubuwa uku ne suke jawo irin waɗannan laifuka sace-sace, don karɓan kuɗin fansa da sauran laifuka masu alaƙa da wannan. Abubuwan uku shi ne dama da shi wanda yake da shi, sannan iyawa na yake yi, sannan na uku buƙata ko burin da yake da shi na yayi laifin. Matsalar kusan yawaita take ƙare bisa ga alƙaluman da muke ajewa, sannan kuɗaɗen da ake karɓa, don dole ne mu fahimci cewa ana yi ne saboda riba. To bisa ga alƙaluman da muke ajewa, kuɗaɗen sai ƙara yawa suke. A baya-bayan na akwai report da kwamitin zaman lafiya wadda gwamnan jihar Zamfara ya kafa, alkaluma da ta fitar ya nuna cewa akalla an karba kusan naira biliyan 3 saboda wannan matsala ta sata saboda karban kudin fansa. Sannan akwai cibiya da take nan Abuja wadda nake da alaka da ita, mun tattara alkaluma wanda ya nuna cewa a kasar gaba daya a cikin 'yan shekarun nan an karba naira guri na guri har biliyan 100.
Sakamakon tabarbarewar hakokin tsaron ne ma yasa kungiyar gwamnatin Arewa ta buƙaci kungiyoyin maharba da kuma 'yan sa kai da su taimaka don magance matsalar. To wai koya maharban ke ji da wannan tai da gwamnatin Arewa suka yi a yanzu? Alhaji Muhammad Abdullahi Sarkin Baka da ake lakabi da Baba Gombe shine ma shugaban hadakar kungiyar maharban Najeriya ta Professional Hunters, yace suna maraba da wannan tai to amma kuma akwai wani hanzarin da ba gudu ba.
Mu ko da rana ko da dare muna shige muna bayan su. Su kuma sun tuna na didin da jama'mu sai mun sai da abin da muka yi noma da abin da zamu ci shine tafiya zamu yi ko arsashi sai mun sai da abin da zamu ci tukuna zamu yi aiki kuma ba mu fasa ba daga wannan karo ba daya bane daga Boko Haram yau ya shiga da shekara 3-4 ba mu fasa ba ba mu jada baya ba amma gwamnati ya tuna da mu ana taimaka mu dare da rana muna bayan su.
Kamar dai shugaban kungiyar maharban ta Najeriya shi ma wani jigwa kungiyar Malam Idris Sarki yace duk da rawar da suke takawa gwamnatocin jihohi da ma na kananan hukumomi sun mai da su saniyar ware.
Gaskiya muna fuskantar matsaloli da dama tare da kalubale domin babu wata tallafi da gwamnatin kasar nan ke bamu. Akasari sai mun sayar da abincin da muka noma sannan mu yi amfani da kudaden wajen sayan kayan aiki. Wasu lokuta za a buƙaci taimakonmu nan amma sai mun nemi abin hawa na haya mu yi haya kuma mu biya aljihunmu. Don haka muna mika kukanmu ga gwamnatin ƙasar nan da ta taimaka kungiyoyin maharba da kayan aiki tare da abin masarufi domin ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen taimakawa. It will be impossible for an empty sack to stand straight. Saboda haka muna buƙatar taimako daga wajen gwamnati sosai.
A yanzu dai manazarta na ganin sai an koma na daure domin samun nasarar magance wannan matsala da yanzu make gine magagaran kundila. Muhammad Ismail, wani ɗan jarida da ke bin diddigin harkokin tsaro a Najeriya, ya ƙarin haske da cewa
to maganar tsaron mu dai a Arewa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Watan rashin tsaro ya kai abin da ake cewa magariyar tikewa a Arewa saboda an yi sake tun daga farko. Wannan matsaloli ne wanda suka tun daga farko yana ana kallon suna taɓarɓarewa. Arewa ita ce a baya, maganar ilimi ita ce a baya, ita ce akan gaba a talauci. Duk wani abu da ka sani na mara kyau za ka same shi a Arewa ya fi yawa. A lokacin shugabanninmu suna kallon wannan abubuwa suna taɓarɓarewa amma ba a yi ɗauki wani mataki ba. To magana kam ta gaskiya ita ce gwamnati aikinta babba ko ba za ta iya wani aiki ba shine ta samu mutane tsaro da kuma jin daɗi da walwala. Idan gwamnati ta kasa wannan to ta kasa kwata-kwata. Dole ne ya kasance gwamnati ta tashi tsaye da gwamnatin tarayya tana da ƙarfin da ta ɗauki sojoji da kuma a samu makamai na wanda za a yi aiki. Masu aikin nan a biya su kuɗin da ya kamata a sirin ka aiki. Za ka je ka samu soja ko ɗan sanda an bar shi an kai shi an raba shi da iyalin shi shekara 2 shekara 3 walfiya duk wani abu da ya kamata a ce an yi mai na kyautatawa ba a yi mai. Har ya kasance ya gane cewa su kansu mutanen nan suna taimakon kansu ne, shugabannin sojojin da ne 'yan sandan da koma waye suna taimakon kansu ne, ba wai kasar suka sa a gaba ba. To a irin wannan yanayin ko me za ka yi? Yanzu su kansu 'yan bangan da ake ɗauka wanda ma suke da kishin su yi abu na ɗin, in ka je ka tambaye su za ka ga suna cewa abincin da za su ba iyalinsu ma babu. To suna tare da criminals kuma suna ganin yadda ake yin wannan abu na ɗin, shi me yasa ba za su koma su ma su haɗa baki ko su haɗa kai da criminals ba? So abin da ya kamata a yi shi ne wannan abu na farko dai in gwamnati tana so ta gyara tun daga sama za ta fara gyarawa. Sannan kuma maganar intelligence magana ne wanda ya shafi duk wani mutumin da yake da kishin ƙasa musamman wanda yake da kishin jama'ansa yake ganin wannan abubuwa ya kamata zai iya ba da bayanai sahihai a wurin abunan jami'an tsaro.
A kullum dai hukumomin tsaro kamar ya tutar kawo ƙarshen wannan matsalar. Nuruddin Abdullahi da ke zama komandan rundunar tsaron farin kata civil defense a jihar Adamawa ya ce ai aikin ba na hukuma guda ba ce, inda koye bai na ƙoƙarin da ɓangaren jami'an hukumarsu ta 'yan agro rangers ke yi.
Kamar yadda ita can hukumar mu ta Abuja ta yi take making kokari haka domin su ga cewa sun abin da yanzu sun aiko mu da mashina wanda za su iya amfani da shi su shiga daji da kuma kowane irin wuri ko min sarkake wuri za su iya shiga da mashin din nan gurin su yi aiki insha Allah.
Wasu na gani kamar kanta dole sai an koma nan da wuri, wato a su al'umma sai sun taimaka ganin kan cewa da wuya ka je an waye gari ba tare ka je an yi garkwa da wuri ba. Wasu na gani kamar kanta kasawa ne na jami'an tsaro, wasu na gani kamar kanta abu ne ke gagaran kundila, abin ya gagarin kundila ne kuma dai babu ma'aikatan da kuma kayan aiki.
Ba abin da zai gagari kundila, shi tsaro irin wannan haƙƙi ne na kowa da kowa, saboda haka sai kowa ya kawo gudunmuwar shi kana za a yaki wannan abin nan, za a yaki wannan abu da ke damun al'umma. Mu a hukumar mu ta jami'an tsaro muna yin duk bakin iyaka kokarin mu mu ga cewa mun kawo wannan karshen abu, saboda haka ba wani abu bane wanda ya gagare mu, sai dai ƴan matsalolin da muke da su sune muke bi a hankali a warware su, sannan gurin kuma mu ci gaba da aiki har Allah ya ba mu sa'a a bar wannan abin nan.
Koma da menene fatan talaka shine Allah ka karshen wannan matsala ta tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai sauraron gidan rediyon Murya Amurka, a wannan lokaci da muke kawo muku takaitattun labaran wasanni a daren kowace Alhamis. Halin yanzu dai an dawo filin murzale da gadan-gadan a kasashen Turawa, yayin da gida Najeriya ana ci gaba da lalubo hanyar da zai kai ga rikitar da kakar gasar kwallon kafa ta shiga a sanadiyar kullowar cutar corona. A yankunan samo bakin warware zaren ne masu mallakar kungiyoyin kwallon kafa a Najeriya su 17 daga cikin guda 20 da ake da su suka amince da abin tsarin abin da ake kira PPG, wato point per game, ma'ana makin da club ta samu a kowane wasa, wanda shine za a yi amfani da shi wajen fitar da zakarun da za su wakilci Najeriya a gasar kwallon kafa na club-club sabili da gazawa na kammala gasar kakar bana. Shi dai tsarin na PPG tsari ne wanda babu ciyarwa gaba, sannan kuma babu wanda za a maida shi baya, wato kowa zai tsaya a matsayinsa. Domin yin wa tufkar hanci, na gayyato Musa Shola Michael, wani marubucin harkokin wasanni kuma dan jarida a Najeriya, don yin fashin baki kan wannan tsari na PPG.
Masu kungiyoyin nan suka zauna suka mai mafita abayu, ina ganin kamar shekaru biyu da suka wuce an yi irin wannan, aka ba wa Lubistas suka zama su ne zakaran Najeriya a wannan lokacin. To yanzu abin da aka yi yana daidai da dama tsarin ita wasa, irin wasa dai da ake yi ana ba da maki. To idan an samu cikas haka akan yi wannan, ana ce mishi point per game, PPG kenan. To abin da ake shine a daidai da aka tsaya za a duba maki na mutum ya tara ko kuma club ya tara. Idan aka duba sai a tara shi iya wasannin da suka yi kafin nan aka tsaya. Ka kamar yanzu a Najeriya gani an yi wasanni ko kamar a dan wuce rabi. To sai a duba a cikin wannan wasannin da aka yi, kamar a ce Plateau, ka san yanzu haka Plateau United su ne akan gaba. Idan aka tara a daidai lokacin da aka tsaya, maki nawa suka samu? Nawa suka samu a gida? Nawa suka samu a waje? Idan aka tara su bayan an tara sai a ɗebe ko kuma a raba, wato division kenan. Percentage din da aka samu na wasan da suka yi a gida da kuma wanda suka yi a waje da kuma makin da suka samu shine za a duba a ga
sun kuma suna da content wasa ba.
Duk wannan riga mun tara su ba za a ƙara yin su ba. Iya daidai wasannin da kowa ya buga da shine za a yi tsarin da za a yi. Abun zai baka mamaki, mai zumba Plateau su ne a sama ba? Idan aka yi wannan sai zo zaman tuma za su dawo na uku, saboda yadda aka tsara shi kenan. Percentage za a nema
haka,
kuma ka san percentage ba wai yawan yanda ka iya shine ke bada percentage ba. Abin da ka samu a zahiri shine za a daura akan abubuwan da kai, sai bayan an tara, bayan an yi minus an cire kenan, sai a zo a yi division
a raba
shi da yawan clubs da ke cikin wannan rukunin. To abin da ake yi kenan.
Sai dai kuma hukumar kwallon kafa ta NFF ta ce har yanzu bata fidda matsayinta akan wannan bukata da kungiyar masu club din kwallon kafa suka gabatar mata ba. A halin da ake ciki, club din Plateau United ita ce ke kan gaba da maki 49 daga wasanni 25, sai mabi mata Rivers United mai maki 45, sai Lobby Stars ta uku mai maki 43, yayin da Nasarawa United da Jigawa Golden Stars da Kwara United suke kasance buri. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad. To masu sauraro, baki dai abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shirye namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku josu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau.